A shekarar 2015 aka fara samun rahoton bullar kwarin a wasu jihohin Najeriya. To amma a shekara ta 2016 ta shuɗe, kwarin sun sababa manoman timatir hasarar dubban miliyoyin naira, musamman a jihohin Kano da Kaduna da Katsina da kuma Gombe. Lamarin da ya karya ɗaruruwan manoma, musamman la'akari da yadda waɗannan kwari ke yaɗa wannan tsutsa mai halaka timatir a gona, ke bijirewa duk nau'in magani da manoman kan fesa domin kashe su. Sai dai kuma annobar ta zaburar da ƙwararru a cibiyar nazari da bincike kan tsirrai da kayan lambu ta Najeriya mai sharkwata a birnin Badum wajen ƙirƙiro fasahar da za ta taimaka wajen kawar da wannan annoba. Malam Abu Salah Hamisu babban jami'i ne a ofishin shiya na cibiyar da ke Bagauda a nan Kano.
Mun so mu bincike da muka gano ga jihohin da suke da shi, sai muka ringa zuwa wannan jihohin. Muna kamo kwaran da kansa, daga nan sai muka shiga bincike cewa wace dabara za mu kawo tunda wannan kwaran baya jin magani. Sai muka gano cewa shi kansa kwaran ya fi mu'amala da daddare. To duk kwaro mai mu'amala da daddare yana son haske. To daga nan muka gwada, farko tire din ruwa muka so masa tire da wannan fitilan, sai kawai ya fada sai ya tashi. To sai muka ga to wani abu za mu sa a ruwan wanda in ya fada zai rike fukafikinsa. Sai muka gwada omo, sai muka ga da ya fada sai ya rike mai fukafuki, kuma oman, zafin oman zai sa ya shake mai numfashinsa sai ya mutu.
Malam Abu Salah Hamisu ya kara da cewa sun yi gwajin sabuwar fasahar a gonakin timatir da ke jihohin Kaduna da Kano da Gombe da kuma Katsina.
Shi manomi ya fi son abu, wai ba ka gaya manomi a talabijin ga yadda zai abu ba, a'a in ka je gonarsa kai abu sai ya fi karɓa. Isa in muka zo za mu zo da yamma mu tara su mu musu bayani mu musu ga yadda kwaron yake. Kwaro ne wanda shi yake yin kwai, wannan kwan nasa shi yake kyankyashewa ya zama tsutsa, da haka in ya zama tsutsa shi yake lalata amfaninku. To mu kuma mun zo muku da wata dabara, tunda kwaron nan da daddare yake mu'amalarsa yana son haske, to za mu sa mai fitila mu sa mai ruwa ya zo ya ringa fadawa, wanda ruwan akwai omo wanda zai iya kashe shi. Sai mu shiga da manomi gonarsa mu sa mai, mu ce gobe karfe 8 ko 7 zamana yana gona. In yana gona sai mu zo sai mu ce to da chemical din da ka fisa da wannan wanne fi, sai ce ai chemical ma baya yi, dan akwai manomin da ya ce min duk kwana biyu sai ya fi shi 20,000. In a faranti ɗaya kana kama a bashi 1,000 ma kaga zaka kama 20,000. To a bashi cewa nan macan da a cikin kwarin da ka kama wanda ita take sa kwan ya kyankyashe ya zama tsutsa ya lalata amfani, ka kama 500 kaga kana da 2,500.
Tunde wasu daga cikin manoman timatir a nan jihar Kano suka bayyana farin ciki game da wannan ci gaba.
Sun zama da sabon wani dabaru na yadda za mu kare amfaninmu daga wata tsutsa da take ci mana amfani. To gaskiyar lamari da ban gani kaina nan da ban gani da idanuna ba zan yarda ba.
A gaskiyar lamari da mu manoma da muke a harkar timatir yanzu bamu da abin da ya takura mana yake ci mana tuwa kwarya sakamakon tsutsa da kwarin nan. Shi ne wasu mutane baki suka ziyarce mu suka zo mana da wasu kimomi, sai dai Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya dora da kwarin gwiwa.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.